Jama'a assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM, sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 22 ga watan Disamba na shekarar 2021 zamu magana ne akan dalilan da suka sa mata ke tsoron saki da har maza ke iya amfani da kalmar saki domin yin barazana. Shin ko me yasa sakin har ya zama abin barazana?
Daga ran da kaddaran aure ya zama cewa zama ya kare an saki mace, duk inda ta wuce za a yi ta nuna ta a ce ai wancan an sake ta, to sai zama kaman wani abu ne wanda yake na tsoro, kaman wani aibu ne, saboda kafin a sake ki dole sai kin yi wani mummunan aiki tare suke ta.
Yaukice akwai zance
aiki bari. Shirin namu na yau ya kunshi muhimman abubuwa da suka danganci wannan batu. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Sannan zamu ziyarci filin mu na Kwalama, inda a yau zamu gano sirrin kabilar Bagi na inda suke samun karfi da hakuri.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna domin jin ci gaba inda aka tsaya daga makon da ya gabata ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe. A yau ina tare ne da mata matasa da za mu tattauna da su akan halin da ake ciki na inda maza suke tsorata mata da kalmar saki. Aure dai arewa yana ƙara samun wasu kalubale ta bangaren rashin kula ko kuma maganan yawaitan saki da dai sauransu. A wannan zauren namu akwai malama Aisha Usman, malama Aisha Suleiman, malama Fatisha Nono da malama Khadija Sa'ad Muhammad, sai kuma Aisha Marafa. Malama, barka da zuwa wannan zauren namu. To malama Khadija, mata da yawa na tsoron saki, duk da yake ya zama wannan kaman wani al'ada ne ma a arewacin Najeriya, to saki da aure kaman ya da kani ne ko in ce dan tagwaye, in an yi auren to an dan Allah ake tartar kar ya sako ta ko kar ta dawo gida. Me yasa kike ganin maza suke amfani da wannan kalma ta saki wurin tsorata mata, kuma koda wani irin hali mace take da shi take ciki a cikin gidan mijinta take iya zama dolenta saboda wannan kalma ta saki? Me yasa kuke tsoron saki?
To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kika faɗa, saki an ɗauke shi wani babban al'amari musamman a wurin arewaci namu na Najeriya, saboda a yanda aka saba al'ada da idan aka yi aure yana da wahala kiji an ce an rabu da mace, kuma a bisa al'ada kafin kiji an rabu da mace sai dai idan ta yi wani babban laifi ko mummunan laifi zai yi wahala ki kirga gidaje 10 kiji an ce akwai macen da aka taba sakinta. Zaki iya kirga gidaje 50 a jere a da ke ne, ba a saki ko daya ba. So daga ran da kaddaran aure ya zama cewa zama ya kare an saki mace, duk inda ta wuce za a yi ta nuna ta a ce ai wancan an sake ta, to sai zama kaman wani abu ne wanda yake na tsoro. To kuma a lokacin abin da sai
kaman wani aibu ne,
kaman wani aibu ne, saboda kafin a sake ki dole sai kin yi wani mummunan aiki tare suke tafiya, haka kawai ba a sakin mace, dole sai ta yi mummunan laifi. To shi yasa mata suke jin tsoro har yanzu kuma yana jikin wasu matan suna ganin har yanzu idan aka sake su koda su suka yi laifi koda ba su suka yi ba za a duniya za ta ga cewa su ne suka yi abin da yasa aka sake su
wato zai bata musu suna
zai bata musu suna zai bata sunan iyayen su to wasu iyayen ma za su iya nuna cewa sun ma yafa yarinya in dai har ta yadda tai abin da yasa aka sake ta a wancan lokacin kenan to amma matsalan da muka samu mun kasa gane cewa a yanzu abin ya sauya
mazan
sun canza ba irin na da bane saboda namijin da kafin ki laifin da har zai ma fita ya fada ma ɗan uwanki bare wanda zai kai ga saki kika duwa zaki ga ba karamin mummunan laifi bane amma mazan yanzu talauci yana sa su yin saki kwadayin abin duniya yana sa su yin saki sannan sha'awan mata daban-daban yana sa su yin saki wanda wata mace dilla da binta duk biyayyanta duk hakurinta ba ta yi laifin ma komai ba ajabinta akwai wanda naga ma a takardar sakin ta mijin ya rubuta bata mai laifin komai ba
ta fita daga ran shi
ta fita kawai bata mai laifin komai ba kawai shine yaji ba zai iya kula da ita yanda ya kamata ba to gara ya sake ta ta je ta samu sauki a rayuwarta
to amma kaman wannan malama ma ka ji ai kaman daidai ne in har zaka cutar kuma kaga cewa zaman ba zai yiwu ba
ya zama da zalunci
kira ta yace zo mi aure za kuma iya zama a ce to wance ba zai
warware
ki kaza ba za mu warware ki yi hakuri ba dan bana son ki bane ba kuma koda kin ci gaba da zaki kila zan iya cutar da ke so irin wannan kaman bai kamata a ce mata suna tsoro amma kaga mata suna tsoro
a shari'a daidai ne tunda namijin ne ya tsoraci wannan ba macen ta ce ba to amma in kika duba sai kiga idan ta koma gida maimakon iyayen su gana ba san ta bane ba zaɓin amma ai shawara da ita ba an yanke mata hukunci ne to sai kiga iyayen da ba su da fahimta sai ya koma kuma duk da haka sai suna kyamanta su dai in dai an ce har an sake kan nan ko da laifinka ko ba da laifinka ba da sanka ba da sanka ba kai dai mai laifi ne a al'ada a al'ada kawai tunda dai kai aure an sake ka kaman sun ma manta su suka haife ka kuma ba laifi bane dama su suka haife ka suke sanka wani yazo ya roka arziki aka bashi yanzu idan ya dawo da abinda aka bashi ya kamata su runguma tunda dama tun asali nasu ne tunda su suka haifa babu wanda ya kamata ya fi iyaye san ƴaƴansu to ko da miji yazo ya aura ya dawo da shi dole ku karba
kuma da fahimta
da fahimta kuma mijin nan misali ba wai ya dawo muku da yarku bane yace tai wani laifi ya ma fada saboda ya fitar da ita daga zargi cewa babu abin da tai da na karba saboda zan iya kulawa da ita yanzu na gaza kadin zalunci amanan da kuka bani ga amanan ku na dawo da shi ya kamata su karba nasu ne bai kamata su nuna mata wani abu da zai daga mata hankali ba to amma sabanin irin iyayen da muke da su a wannan zamanin
ai wannan magana da kika kaman mummunan zance ne kika bada akwai wayansu halayen da kuma matan suke samun kansa a inda ba mijin bai ma nuna cewa na gaza tafi ba a'a zalunta ta su yake ko akwai halin da ake ciki da ƴaƴan su ma rayuwar su da ko kuma tarbiyyar ƴaƴan ya shiga ciki amma mace sai kiga ta zauna wai saboda kar a kira ta da sunan bazawara
haka ne
na'am
malama Fatima irin wannan yake hangen matan da suke tsoron dan kai a kira ta da suna bazawara su da ƴaƴan suna cikin halin haulayi
to assalamu alaikum ni a nawa tunanin gaskiya tsoron da mu mata muke da a kira mu bazawara na farko halin da ƴaƴanmu za su shiga ciki na biyu yanayin daukan da iyayenmu muka koma gida gidan iyayenmu za a dauke mu na farko 3 yayin da za a tsangwame ƴaƴanmu ma yayin da za mu kasance wani lokaci take gama bazawara ta koma gida ita za ta ciyar da kanta wani lokaci dama wannan ciyar da kai da ake a gidan haka nan za ka haƙura ka zauna a gidan mijin naka to in ka koma gidan kana tunanin to ta ina zan fara banda sana'a ga ƴaƴana karatun su shi ma zai shiga
garari
ka rasa yanda to gaskiya mata sukan ji tsoro
to kishi shi ashe hangowa suka yi cewa lalle akwai inda za su dafa malama Aisha Marafa ashe mazan nan zama suka lakanci ina ne inda masokar mu take
kare ka
kafin suke tunanin bari su amfani da shi wurin tsorata mace har ya kai ga ya riga ya shiga jikin mata musamman na arewaci kuma musamman yar kabilar Bahaushe in aka ce mata saki to sai ka ji ta tsit kamar da tota
gaskiya kam maza sun kai mahanga sun hango hakan to kuma matan mu ya kamata mu ma mu ƙara farga ga wai din ba in an sake ki ba wai dan ba a sanke wani ko tsanarki ce yasa aka sake ki bane wanda zai sa har iyaye su ma su ga ke ma kina ɗare-ɗare da kanki ke ma baki yarda da kanki ba har yasa ke ma kina jin kai in na koma gida ma ba zan iya zama ba ko wani hali zan shiga ko wannan a'a yanda Allah ya tsaro maka rayuwa ne babu yanda za ka yi da shi haka Allah ya tsaro maka rayuwarka to saboda haka ki gwada mai cewar koda kin rabu din za ki iya rayuwa ba tare da shi ba abinda Allah ya baku Allah ya raya su in ya bar miki Allah ya raya su in ya rike a gurin shi fa lillahi alhamdu iyaye su suke ma ƙara hassasa ki haƙuri ana cutar yarinya ana ƙara tankwasar da ita amma ana baki haƙuri ki haƙuri wannan ba haka rayuwa take ba
malama Aisha so kin ji da wannan ƴan uwanki suka ce a game da yanda mata suke shiga cikin tsananin tsoro saboda kawai suna tsoron kar a sake su yanda ma za suke amfani da wannan rauni namu ganin cewa to ai suna tunanin kaman ba mu da mafita anya mace mata ban da mafita ne idan an sake ta shikenan karshen rayuwa ya zo mata
ai ba yanda ma za a yi a ce wai mace ba ta da mafita wai da za ta sa wai ta zauna a gidan miji ana cutar da ita wai ta ce ita ba za ta fita daga gidan mijinta ba duk da dai so da yawa wasu suna tunanin wai saboda annabi ya ce a ƙarshen duniya mata za su yawa maza za su zama ɗan kaɗan to wata wannan tunanin da aƙidan da take da shi na addini sai ya sa sai ta ga idan ta fito fa ba za ta samu miji ba wanda wannan kuskure ne sosai matuƙar za ki zauna ki zama mace nagari ki zama mai tarbiyya ki kare mutuncin kanki to ba wani namiji ma da zai so ya rabu da ke ko kuma wai har ma ya so zai rabu da kin ke ki dinga jin tsoron ba za ki samu wani ba ƙarya ne mata mu sa mu rinmu cewa duk in za mu rike tarbiyya za mu rike addini mu kama kanmu mu cire wani kwadayi da tsoron talauci da wai in za a dinga tsangwamin mu mu cire shi a wannan ranmu za ki rayu ko ba namiji matukar in kin
dama ai kin rayu ma kafin ki aure
to in dai har kika kama kanki za ki rayu ba namiji kuma kar ki taba tunanin wai ba za ki samu nagari ba sannan kuma ƴaƴa kan su zama wai za su dinka tsoratar da mu tarbiyyar yara ba a hannun ki yake ba ke sababi ne dai ki daura su akan wannan Allah shi yake kula da ƴaƴanmu wasu yaran ma sai ki ga in ba a hannun ki suke ba sun fita sowa cikin nagari matukar in wanda suka taso a yi shi mutumin nagari ne amma in kika sa cewa wai saboda ƴaƴanki ke baraki rabu da miji ba ko mun munanan halayen shi ko mun kuma irin tsangwaman da ya nuna miki baraki rabu da shi ba to kullun kuma zaki ta koma baya ne ƴaƴan naki ba su samu tarbiyyan ba ke kuma baki yi ma Allah ibada inda yake so ba saboda ki samu nishadin zama
babu da zuwa haka ba ne
to dan haka dan Allah mata mu cire wannan abu dan mu wai na cewa wai saki zai hana mu rayuwa ko zai hana ƴaƴan mu su ci gaba
wasu iyayen asu suke dada sa mata suke tsorata da dawowa gida saboda akwai iyayen da dayawa suke tsoratar da ƴaƴansu aikin fukarfin ci da sha a gidan miji idan kika dawo fa gida fa ke fa za fa ki dauki nauyin kanki dan mu kin riga kin wuce zama a gaban mu ba za mu dauki nauyin ki ba bare mu dauki nauyin ƴaƴanki kuma idan za ki dawo gidan nan kada ki dawo mana da ƴaƴa to ita kuma mace akan ƴaƴa fa to duk halin da take ciki duk hukumar da take ciki tana fa hakuri akan haka Allah zai taya ka rukun ƴaƴan nan da tarbiyyar su shi yasa ake ce ma mata su tashi su nemi na kansu sana'a dan komai ba saboda irin wannan barazana da kawatarwa da
maza ran yunwa da talauci
wai me yasa a al'adar madan Bahaushe ƴa mace da ƴa namiji duk da sukan yi kirarin cewa suna killace ƴaƴan su mata suna daraja su da sauransu amma an kun lura ɗa namiji shi duk in ya je dawo ma shi kullun ana
maraba
da dawowar shi shi kona shi yake zuwa yayi aure 10,100 ya dawo ya auro ya waye ya aje wa'in sunan ya waye duk shi ba a ganin laifin sa a gida amma shi ita mace ta zarar ta balaga Allah ake ta samu miji ta yi aure idan ta yi auren nan kuwa daga wannan lokacin in ba su ziyara ta ƴan uwantaka ba ba fata ake ba babu wanda yake fata ko kuma ya shirya wa cewa idan ya aure ya yi ne don yin ya fito akwai lokaci amma idan kaddara ta riga ta ratso me yasa kuke ganin malam Bahaushe shi in dai kika riga kika tafi kamar an yanke wata cibiya take ne daga zira'a
I'm so sorry.
jama'a a kasance da mu mako mai zuwa domin jin yadda aka amsa wannan tambayar da Binta ta wazauran.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin, yau filin kwalamar mu na kabilar Bakini.
Ayo muna tare ne da malama Hindatu Barde yar kabilar Bagi wanda za ta gabatar mana da abincin su na musamman wanda aka ce yana iya turgade mutanen Zuru ko kuma mutanen Kadara.
Gaskiya.
To malama Hindatu, ya ake wannan tuwo naku wanda ya sha suna a duniya aka san da shi cewa shi ke baku karfi da hakuri?
Tuwon namu shine tuwon toka. Za a samu masara ne akan inji a surfa shi sa'an nuku gari, sannan za a samu toka.
Toka dai wanda da muka sani na itace.
Za a samu toka, sannan a samu irin basket din nan ko kwano da mu kwano suke amfani da shi. Za a sa toka a ciki, sai a samu ruwa a dan wawasa shi dan karfi tukunni, sannan sai a sa ruwa. A samu roba haka, roba mai kyau, sai a dora wannan kwanon tokan sassama, sai a sa ruwa sai diga. Kwanon hujejje wanda ya dai an huda shi, abinda dai ina da huje irin an huda shi za a samu.
Wato kamar irin wanda ake yin madambaci kenan, kisan ana dambu ana huhu da kasan kwano. To
shi za a samu.
To
sai a sa a tauka a ciki, sai a sa ruwa, a samu roba haka mai kyau, sai a dora wanga wanda zai diga a cikin roban. Shi za a yi amfani da shi mai kyau.
Na gani. Muna iya amfani da tuwo da rariya?
Za a yi amfani da rariya. Sai a samu tukunya mai kyau da ruwa. Ruwa mai kyau shi ma. Sai a zuba a tukunyan, sai a samu ruwan tokan daidai inda dai zai taste ba da yi irin zafin nan ba. Idan ya yi zafi ba za a iya ci ba.
To watan shi kanshi tokan ma a kwamman gwadawa kuke yi? In ya yawa zai iya fitowa a abinci?
Zai iya fitowa a abinci kuma ba za a iya ci ba. So za a samu abu inda za a auna a zuba, za ka ma dandana ka ji yadda yake. Idan ya yi zafi tuwon ba za a iya ci ba.
To.
Sai a dora ruwan da ruwan tokan.
Wato shi wannan ruwan ma da za a tafasa da ruwan tokan ake zubawa a ciki a hada.
Ruwa gaba ɗaya sai a hada, sai a sa a wuta. Sai ya tosa, idan ya tosa din sai mai targade ko mai
targade
sai
a yi. Sai kuma ruɗe a bakin waɗansu. Wato sai a ɗebo gari a dama ke.
A dama sai a yi targade din. Sai a bar shi ya nuna sosai, sai ya nuna sai a kawo garin. Sai a tuka, ina ja, ina da
yana yi danko-danko to.
Idan ya yi din nan sai ya nuna.
Kuma an ce da ƙarfi fa kuke yin shi kauri.
Gaskiya haka ce. Sai ya nuna, zai in lokacin zai ya nuna din ne sosai. Sai a idan aka gama tukawa din, in ka gama tukawa ya ja din nan ya yi daidai din nan
ya yi danko-danko.
So sai a bar shi a wuta tukun. In ko miki biyu haka. Ya nuna kenan sosai, sai a soko da shi, sai akwai wani abu da dai suke amfani da shi, sai a kwashe tuwo.
Kamar malmala? Kamar mara ne ake yi da kwarya? Kuna amfani da kwarya?
Ana amfani da.
Sai amfani da tuwon kenan?
Ko idan aka gama haka?
To wannan tuwo kenan ya kammala. Wato ba tokan kuke ɗiba ita garin tokan ku zuba a cikin girkin ku ba?
A'a, ruwan ake amfani da shi.
To.
Kuma tuwon fa ina iya irin ko kwana biyar haka.
Shi wannan tuwon?
Ina iya kwana biyar kuma bai lallace ba. Kuma za a iya cin shi haka. Wani lokaci ma tsaya ma fa suna ina ma kai sati. Da suna ɗinɗima shi. Suna iya samun su yi a yi dama wannan dani.
Wato shi kan shi tuwon kuma sai a iya damawa da ruwa kamar faro-faro kenan. Kamar ana shan fura.
A dama shi. Dami suke cewa.
To.
To, sa'a za a iya sha. Yana daidaiwa da haka bai yi.
Da suga ake sawa ko ana sa nono?
Su ba sa yin amfani da suga.
Malama Hindatu, to tun daga kiwo ya samu, na tabbatar akwai miya da kuke amfani da ita wurin cin wannan tuwo. Akwai wani miya na musamman ne ko kowane irin miya za a iya amfani da shi wurin cin tuwo?
Gaskiya kowane miya ana iya amfani da shi, ana iya cin abinci da shi, kowane miya da suna amfani. Miyan gauta da miyan yakuwa ake yi.
To malama Hindatu, wato shi gauta mai daci da yakuwa mai tsani kuke hada a wuri daya zama miya? Mun yi wa mai sauraro bayani ita wannan miya da kuma me da me ake bukata idan za a yi wannan miya?
Ana bukata gauta da yakuwa da attarugu da albasa da manja.
Ita miyar ba ta bukatar tumaturi kenan?
A'a. Sai ina amfani da gyadan wanda aka nika. To suna yanya da shi. Sai shike da tai magi shikenan sai kanwa. Ana sa gishiri a ciki. Za a aza ruwa a wuta. Sannan a zuba gautan. Sai a sa mai manja a ciki. Sai da gautan ya fara nuna tukunna. Sai a zuba magi. Sannan sai a kawo yakuwan a zuba a ciki. Sai a zuba garin gyada.
To yaushe ake sa ta sai da tarugu da albasa?
Sai a samu abu a jajjaga shi da attarugun da albasa sai a zuba.
A yaushe ake zubawa?
Sai an gama hada sai an sa yakuwa da gauta sai a samu attarugun da albasa sai a saka.
To ita wannan miyan tana ruwa-ruwa ne ko kuwa da kaurin ta?
Ina dan kauli.
Kenan ba a sa ruwa?
Ana sa ruwa
kadan
kwace. Sai an bar shi ya nuna dai tukunna ruwan ya dan sosai.
Ya dan tsotsa ya zama saukan kadan.
Da aka aza gautan tukunna. Gautan sai ya fara nuna. Sannan za a kawo yakuwan sai a zuba a ciki.
Yakuwan yanka ake ko kuwa yanda take da tsawanta?
Yakuwan za a samu a yanyanka da wuka. Sai a wanke sai a zuba a cigaba da dafawa sai a kawo garin gyada.
Ko gyadan za a duka sosai ne ko ku sama sama?
A'a sosai ake nika shi sai an daka shi sosai sai a zuba sannan sai a kawo magi a hada sai a bar shi a wuta sai ya yi.
To kin ce sai an gama girki kaf sannan sai a dauko ta sai da attarugu da aka da albasa da attarugu ko aka da aka
ba. Amma ba sai ya gama nuna ba. Ina kan wuta ne za a zuba attarugu da albasa an jajjaka shi ya yi.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato +1 202 205 6555. Amma kafin mu kai ga daukan wayoyinku ku shakata da wannan wakar.
Ga kiran farko nan daga jihar Kaduna. Da wa muke magana?
Ya barka da aiki.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasade yake a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jin ka.
To gaskiya muna kara jin hankali da mazaje masu danganci ko wasa da saki. Wato shi abubuwa guda hudu a rayuwa ba a wasa da su, ba a wasa da mahalicci Allah. Ba wasa da Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a wasa da saki, ba a wasa da magana aure. Ko da wasa ka furta saki ka sani ta sauki. Shi sa da yawa fa mutane suna zama ne ba da aure ba, saboda sun yi kurakure ban sani ba. Ko mata ma me na tsorata su da sakin banda son zuciya. To Allah ya sa a ji a gyara, da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode Murtala da wannan ra'ayin naka. Har yanzu dai daga jihar Kaduna ga wani kira nan ya shigo.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garu, radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, barka da shigowa zauren mu. Menene kudummar ku a yau?
To alhamdulillah, kaman yanda na ji shi dan kwana Murtala shi ma dan fara bayani shi dangane da wannan maudu'i ne. Ana magana kan wannan maganar rashin kowa wasa da aure ko kuma wasu abubuwa da shauransu. Hello?
Muna jinka, muna tare da kai.
Yau yawa to ya kamata a ce su kansu mata ko kuma in ce miki magidanta su kasance suna tsayawa su rike komai ya kasance tsakani da Allah kuma duk abin da kai indai kai tsakani da Allah to Allah subhanahu wataala zai taimake ka amma idan kana yin abu kana sako sako da shi ko kuma kana yi dan riya ko kuma kana yi ba dan abin da Allah subhanahu wataala ya saba nan dinka ba to bai kaga akwai matsala kuma da yawa idan misali aka ce mace sai aure tana wasa da auren ta ko kuma tana wasa da wasu abubuwa wanda ya shafi ita kanta da mutuncin rayuwarta to kin ga akwai damuwa a ciki da haka fatan mu dai Allah subhanahu wataala ya iya mana da iyawarsa na ra'ayi kenan Alhaji Musa Garo mai radio da riko da kasuwar Kano nan Najeriya nagode a tashi lafiya
madalla to ga wani kira kuma daga jihar Niger
assalamu alaikum
alaikum assalam barka da warhaka da ba muke magana
yawa Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodi a Kimba
to mallam Ibrahim muna jin ka
to gaskiya magana ɗaya ce game da mace-macen aure musamman a bangaren mu musulmi magana ɗaya ce abinda ke kawo mana abinda ke ja mana wannan jahilci gaskiya domin saboda idan da muna mun karanci addinin musulunci sosai yadda ya kamata to insha Allah za mu samu sauki mace-macen aure a tsakanin junanmu ya ra'ayin da zan faɗa kenan
to mun gode mallam Ibrahim da wannan kira naka masu saurare har yanzu dai kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-55 amma dai bari mu dan numfasa ku shakata da wannan wakar ga kira nan daga jihar Kaduna da wa muke magana jama'a kai mana afuwan kiran da ya shigo daga jihar Kaduna ya goce lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-55 saurare da alama dai yau dai da waya mallam Ibrahim daga jihar Niger ne za mu dasa aya abin da ya sauka kenan a cikin shirin mu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Zahra Aminu Fage ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin da Mr Chan da ya daidaita mana sauti da Des McConnell da ya bada umarni ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari